الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم صلاة وسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Barka mu da sake saduwa a yau. Takwas ga watan Rajul Awwal 1442 bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma yi daidai da 25 ga watan Oktoba 2020. Za mu fara karatu a cikin wannan littafi mai suna Tarbiyatul Awlad fi ضوء الكتاب والسنه، na wani malami mai suna Abdulsalam bin Abdullah As-Sulaiman. Wannan littafin yana magana ne akan abin da ya shafi tarbiyyar yara. Akwai littafi da dama da suke magana akan tarbiyya a musulunci, sai dai kuma mun zabi wannan ne saboda mai littafin takaitaccen littafi ne, ba shi da girma sosai, kuma malamin ya zo da abubuwa masu muhimmanci. Kamar da muka sani, addinin musulunci addini ne wanda hukuncenta ta shafi kowane ɓangaren rayuwar mutum, ba wai kawai a masallaci ba ne kawai ko abubuwan ibada. Hukuncen addini sun shafi rayuwar mutum gabaki ɗaya, rayuwar shi na siyasa, rayuwar shi na mu'amala da mutane, kasuwanci, zamantakewan aure, tarbiyyar yara, kowane ɓangaren rayuwa akwai hukunce-hukunce addini a cikinta. Kuma kamar da malamin Ahlar yake cewa, wala yahilu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allah fihi, bai halatta gare mutum musulmi mai hankali malihi ya aikata wani aiki ba sai ya san hukunci Allah. To haka ne, bai kamata mutum ya tashi aure ba tare da ya san hukunce-hukunce Allah game da aure ba, ko kuma hukunce-hukunce Allah da suka shafi tarbiyyar yara ba, tunda babban makasudin aure shine samun zuriya. Ko ba haka bane? Kuma malamu suna cewa faqidu shay la yusay, wanda ba shi da abu baya iya bayar da shi. Idan baka da ilimin tarbiyya, to taya zaka tarbiyantar da yaranka? To wannan shi yasa ya zama wajibi akan mu musulmai mu koma zuwa ga addini mu koya menene tsare-tsare da tsari da addinin musulunci yake game da tarbiyyar yara a musulunci. To wannan shine abu da muke fata za mu samu a cikin wannan littafi. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagora a cikin wannan karatun namu. Na'am. Wannan littafin shi malamin da ya rubuta wannan littafin sai da ya kai wa babban malami Sheikh Salih bin Fauzan ya mata gabatarwa. Saboda haka za mu fara daga gabatarwa na Sheikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan. Yana cewa bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wahdahu. Godiya ya tabbata ga Allah wahdahu shi kadai. والصلاة والسلام على نبينا محمد وما سيرا دا أمين شاء الله سبتا أكا عن نبي محمد وآله دا آلا ينسى وصحبه دا صحبانسا وبعد ما ينهكا يجي فقد الصلاة على مؤلف الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان ما ليتن حقيقة ناكر أنت لساف الشيخ عبد السلام بن عبد الله السليمان وهو بعنوان وانا لساف سننسى تربية الأولاد في ضوء الكتاب والسنة تربية يارا أحسن littafi wato Alkur'ani da Sunna. Yace fa wajadtuhu mu'allafan mufidan, wala yace na sami wannan littafi wato littafi mai amfani wa muhimman, littafi kuma mai matukar muhimmanci fi mawdu'ihi, a cikin mawdu'in sa, cikin abin da take littafi yake magana kai. Yace fa qad ajada fihi, hakika shi malamin da ya rubuta wannan littafi yayi kokari a ciki wa afada, kuma ya faidantar. Fa jazahullahu khairan, saboda Allah ya saka masa da alkhairi. ونفع بما كتب ثم الا يامن ده ابن ده يربط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان. وانا شي غباتروا نا مالن الفوزان. daga kuma zamu shiga gabatarwa na shi kanshi malamin da ya rubuta littafi. Yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول لقد أنعم الله على عباده نعما عظيمة. حقيقة الله سبحانه وتعالى ياي نعمة akan bayinsa ni'aman aziman, ni'imomi masu girma. Ni'imomi Allah a rayuwarmu suna da yawa. Bal Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana cikin Al-Qur'ani wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ba za mu iya kirga su ba. Wata ni'ima ma baka sani ni'ima ce sai ka rasa ta. Ko baka bane. To ka ni'imomi Allah a rayuwarmu suna da yawa kuma duka ya kamata mu godewa Allah akan su. Sai malai ya ce wa min a'zama hadhihi ni'am ni'matul walad as-salih. Mafin girma daga cikin waɗannan ni'imomi da Allah ya yi mana shine ni'man samu da nagari. Al-walad as-salih ka samu da nagari. Yace fa huwa amalun salih li walidayhi. Yace shi da nagari aikin kwarai ne ga iyayensa. Fi hayatihima a cikin rayuwarsu na duniya. Wa ba'da mamatihima da kuma bayan mutuwansu. Allah ya baka da ka tashi kai masa tarbiya nagari har yayi girma ya zamanto mai zaman kansa. Wannan aikin alkhairi ne gare ka a rayuwarka nan duniya zaka amfana, sannan kuma alkhairi ne gare ka bayan mutuwanka. Kama akhbara bi zalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sai kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan haka min hadisi Abi Huraira, a cikin hadisin Abu Huraira inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan da Adam ya rasu to ayyukansa za su yanke sai da abubuwa guda uku kawai. Yace wa zakara minha aw waladun salih yad'u lahu. Daga cikin manzo Allah ya ambata yace ko kuma da nagari wanda zai dinga masa addu'a. Cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata abubuwa guda uku. Na farko shine me? Shine sadaqatin jariya. Sadaka wanda ladansa za ta ci gaba da gudana koda bayan mutuwar mutum. Kamar mutum ya gina masallaci, ko mutum ya tona rijiya, ko ya gina makaranta, ko yayi wani abu dai wanda mutane za su ci gaba da amfana da shi har bayan mutuwarsa abu zai ci gaba. To ko bayan mutuwarsa zai ci gaba da samun lada irin wannan abu. Wannan shine sadakatin jariya. Abu na biyu da manzo Allah ya ambata cikin wannan hadisi yace me? Yace au ilmin yuntafau bi, ko kuma ilimi da ake amfana da shi. Kamar mutum ya karanta da al'umma, mutane su amfana su koyi addini. To ko bayan mutuwansa mutane suna aiki da wannan ilimin zai ci gaba da samun lada a cikin kabarinsa. Ko kuma mutum ya wallafa littafi. Kwanakin baya nake ma mutane misali, bai jima ba mutumin da ya wallafa littafin Hisnul Muslim ya rasu. Ka gan dai wannan Hisnul Muslim karamin littafi ne, amma kuma ba na tsammani akwai inda za ka shiga a duniya da ba za ka samu wannan littafin ba. Littafin Malam Ali Al-Qahtani. Ko ina an fassara wannan littafin zuwa ga yaruka daban-daban na duniya. Ko a yarukan Najeriya akwai shi da Hausa, akwai shi da Yarbanci. Saboda haka wannan yanzu wannan mutumin ya rasu, amma kuma kullum ana karanta wannan littafin yana samun lada. Ban abu ya ci gaba har yanzu akwai application da ke cikin waya na Hisnul Muslim. Ko ba haka bane? Ko haka aikin alkhairi ne karami, amma kuma dubiyan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka ciki, kuma yanda abu ya yazu ko ina a duniya. To haka mutumin nan zai ci gaba da samun wannan ladan ila yawmul qiyama. Saboda haka wannan shine ilmun yuntafa'u bihi. Sannan kuma abu na uku da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin wannan shine aw waladun salih yad'u lahu. Yace ko kuma da nagari wanda zai ci gaba da masa addu'a. To wannan yana daga cikin wato alkhairi da ke cikin sai samu da nagari. Shi yasa a cikin wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yarfa'u ad-daraja lil 'abd as-salih fil janna fa yaqulu. Yace Allah subhanahu wa ta'ala yakan daga darajan bawan nagari a cikin aljanna. Sai shi kanshi bawan yace ya rabbi anna li hadha. Shi kanshi a ranar tashin kiyama idan aka nuna masa ayyukansa, sannan kuma aka nuna masa darajarsa cikin aljanna, ya san cewa waɗannan aiki da nayi, waɗannan ayyuka ba su isa su kai ni wannan darajar ba. Sai ya tambaye Allah, ya rabbi anna li hadha, ina ne ta yaya na samu wannan darajar? Sai a ce masa istighfari waladika laka. Ka samu wannan daraja ne saboda istighfarin da ɗanka yake ta maka bayan rasuwanka. Saboda haka mutum ya samu ɗa na gari alheri na gare shi a nan duniya da kuma bayan mutuwansa. To amma kuma idan mutum bai ma yaron shi tarbiya mai kyau ba fa, zai mutu yaro ya manta da shi. Akwai mutane da rama yanzu nan sun mutu sun bar yaransu kwata-kwata ba sa suna da su. Bal za su cigaba da suna abubuwa ne wanda zai jawo ma iyayensu laifi azaba cikin kabarinsu. Allah ya kiyaye mu daga irin wannan. Malaka walizalika kana saboda wannan shi yasa kana ihtimamul anbiya was salihin bi zurriyyati kabiran wannan shi yasa himma na annabawa da mutanen kirki da zurriya yana da girma sosai annabawa da mutanen kirki sun ba da himma sosai akan abin da ya shafi zurriya a cikin alqur'ani mun karanta annabawa da dama su roki Allah Allah ya ba su zuriya nagari annabi zakariya a cikin suratu al-imran yake rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba yana addu'a yana roƙon Allah annabi ibrahim a cikin suratu safat ne yake lokacin da yake inni zahibun ila rabbi sayhadi yake ne rabbi habli min as-salihin haka annabi suka roƙi Allah suka roƙi Allah haka nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayi sa nagari ibadur rahman daga cikin sifofin su ne Allah yake ita wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama saboda haka da annabawa da bayin Allah nagari suna bada himma sosai akan abin da ya shafi zuriya saboda me malaka lima yatarattabu alaihim min alkhair alazim saboda abin da yake biye akan su na alkhairi ne girma yace wa qad ahmala hadha al-amr kathirun min an-nas amma kuma hakika yanzu mutane da yawa sun wofinta wannan lamarin basu kula da wannan lamarin ba yace wa khasatan fi hadha az-zaman yace musamman a wannan zamani namu ma kasratul malhiyat tare da yawan abubuwan wasa da ke dauke ma mutane hankali yanzu akwai abubuwa da yawa na wasa da ke dauke ma mutane hankali basu bada kula ga abin da ya shafi tarbiya ba yace washawagi haka nan kuma shugulgula na rayuwa na yau da kullum wal fitan haka nan abubuwa da yawa na fitina a cikin duniya yanzu nan ce wajahila alkathiru minhum alhadiya annabawiyya da yawa daga cikin mutane sun jahilci wato shiriya na annabi almu'in fi tarbiyatil awla wanda yake taimakawa a cikin abin da ya shafi tarbiyar yara mutane da yawa sun jahilci karantarwa manzo Allah game da tarbiya yace wa huwa min ahammil umur alhali wannan shiriya na annabi yana daga cikin mafi muhimmin al'amura allati yajibu ala almuslim wanda yake wajibi ne akan muslimi al'inayatu biha ya kula da ita wattiba'uha kuma ya bita lima fiha min fi'l al-asbab saboda abin da yake cikin ta na aikata sabuba allati arshada ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam fi tarbiyat al-awla wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya shiryar zuwa gare ta game da tarbiyar yara dan mutum ya bi shiriyar manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi karantar manzo sallallahu alaihi wasallam game da tarbiya to ya aikata sababi na samu ta nagari amma ba wai a haka bane kawai zaka aiki yaro ka kyaleci kana sare kuma zai tashi zama to yaro nagari ba haka bane ina galibi ne kan cewa mutane da ce misali mujtama gari da muke rayuwa ciki gari ne na salihai gabaki daya kaga idan ka aiki yaro ka ciki ko da baka bashi tarbiya ba tunda zai taso ne da salihai shi ma zai zama salihi to amma kuma me idan mu ya fada haka game da garuwa da muke rayuwa a ciki yanzu ba idan ka bar yaron ka ga mutanen gari to yaron ka zai tashi ne zaman tunda halatacce babu tarbiya saboda dole mutum ya tashi kai aiki dole ka bi karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tarjantar da yaran ka dan haka ka aikata sababi sauran kuma saka bar ma Allah subhanahu wa ta'ala yace wa hadhal kutayyib as-sagir yace saboda haka wannan karamin litafi jama'tu fihi ma tayassara li min al-kitab wa sunnah fi tarbiyat al-awlad malike wannan karamin litafi na hada a cikin shi abinda ya sauwaka gare ni daga al-qur'ani da kuma sunnah manzo Allah na abinda ya shafi tarbiyan yara la'allahu yakunu mu'inan da fata zai zamanto taimako wa murshidan da kuma shiriya lil walidain ga iyaye fi tarbiyat awladihim a cikin abin da ya shafi tarbiyan yaran as'alullah an yaj'alahu khalisan liwajhihi alkarim yace ina roƙon Allah ya sanya wannan aikin wannan littafi ya zamanto wato khalisan farkakke ne ga fiskan sa mai girma ya zamanto nayi ikhlasi a ciki kama la ansa malaka kamar da bana manta bazan manta ba an ashkura shaykhana bazan manta ba in gode wa malamin mu shaykhin mu ash-shaykh Salih ibn Fawzan al-Fawzan ala taqdimihi li hadha al-kitab bisa ga gabatarwa da ya rubuta na wannan littafi as'alullah an yaj'ala zalika fi mizan hasanat ina roƙon Allah ya sanya haka wannan ya zamanto me ya sanya shi a cikin mizani na ayyukan sa na alkhairi wa yubarik lahu fi waqtihi wa ilmihi kuma ina roƙon Allah ya albarkaci lokacin sa da kuma ilmin sa Abdul Salam bin Abdullah As-Sulaiman wanda shi da gabatarwa na shi malamin da ya rubuta wannan littafi. Sai daga nan sai darasi na farko a cikin littafin malaki al-auladu ni'matu min Allah wa hibatu minhu, yara ni'ma ce daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma kyauta ne daga gare shi. Allah subhanahu wa ta'ala yake badawa, yake bayarwa. Malaki al-hibatu, kalma al-hiba me ma'anar shi? Ita hiya al-atiyya bi ghairi iwad, shine al-atiyya kyauta ba tare da ka bada wani abu a madadin ka ba. Wannan shi ma'anar al-atiyya bi ghairi iwad. Wannan shine bambanci tsakanin al-hiba da al-bay a shari'a. Menene al-bay? Niki ko ka sayarwa shine mai ka ba mutum abu ka karbi wani abu a madadin ka, ka ba mutum kudi ka karbi wani abu, wannan al-bay. Amma idan ka ce al-hiba ko al-atiyya shine ka ba mutum abu ba tare da ya baka wani abu a madadin ka ba. To haka wannan shine ma'anar al-hiba. Qala ta'ala, yace mallan ya Allah subhanahu wataala yana cewa mana lillahi mulku samawati wal ard. Allah subhanahu wataala yana cewa cikin al-Qur'ani lillahi mulku samawati wal ard, Allah yake mulkin sammai da kasa na Allah ne kawai, ba na kowa ba sai Allah. Sai yace yakhluqu ma yasha, Allah yana halittar abin da yake so. Yahabu liman yasha'u inathan, Allah yana bayar da ƴaƴa mata ga wanda yake so. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, haka ne kuma yana bayar da yara maza ga wanda yake so. Aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, ko kuma ya hada maza da mata ga wanda yake so. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, kuma yana sanya wanda ya so ya zama to aqim bakarare, wanda baya haihuwa. Innahu alimun qadir, lalle Allah subhanahu wa ta'ala alim masani ne. Allah ya rufe ayan da wannan sifar nashi alim don me? Don mu san cewa wannan abun da Allah yake yi ba kawai yana yi bane haka, Allah yana yi ne bisa ga ilimi. Ya san wanda yafi dace ya bashi ƴaƴa mata, ya san wanda yafi dace ya bashi ƴaƴa maza, ya san wanda ya dace ya hada masa zuri, ya san kuma wanda bai dace ya bashi komai ba. Dukan Allah yana yi ne bisa ga ilimi da hikima. Qadir, Allah subhanahu wa ta'ala shine mai iko akan haka. Qala ibn Atiyya, babban malami ibn Atiyya fi tafsiri, a cikin tafsirin sa yana cewa da yazo fassara wannan aya yace a cikin littafin al-Muharrar wa al-Wajiz, shine sunan littafin sa, yace bada'a subhanahu bi dhikr al-ina tashrifan lahunna. Yace Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya ya fara ambatan mata, ƴaƴa mata, tashrifan lahunna, domin girmamawa gare su. Ashe kenan addinin musulunci ya girmama ƴaƴa mace, ba kamar da mutane suka marza abu yanzu ana tuhuma musulunci kamar musulunci ta wulakanta mata, ko musulunci ta takurama mata, musulunci ko mata ba su da ƴanci ko girmamawa a cikin addinin musulunci. Wannan kuskure ne. Addinin musulunci ya girmama mata, ya girmama ƴaƴa mata. Malaje bada subhanahu bi dhikril ina tashrifan lahunna, Allah subhanahu wa ta'ala ya farada ambatan ƴaƴa mata domin girmamawa gare su. Yace li yuhtamma bi saunihinna wal ihsan ilayhinna, domin mutane su bada himma wajen kiyaye su. Wal ihsan ilayhinna, da kuma kyautatawa zuwa gare su. Wa yaqulu wasila bin al-asqa, wannan malami kuma radiyallahu anhu wannan sahabi yana cewa yace inna min yumnil mar'ati, yana daga cikin albarkan mace mata tabkiriha bil unsa, shine tafara haihuwan mace qabla zakar, kafin sa haifi namiji. Wannan mana daga cikin alaman albarka a cikin ta, tafara haifa maka ƴa mace kafin sa haifi namiji. Me yasa? Yace li anna Allah bada bil inas, saboda Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya ya fara ne da ƴaƴa mata. Ina fata mun fahimci wannan. Duk wannan istinbati da wannan malami yayi. To amma yanzu sai ga mutum idan aka haifa masa ƴa mace, sai ga ya bata rai, baya jin daɗi. Ko ya faru haka? Ana son da yawa haka. Sai da yawa. kaga din mutum yana baya jin dadi saboda matar ta haifa sa mace ko kuma wani ya fara jin haushi matar ta saboda ina ta haifi yara hudu duka mata sai fara jin haushin ta kamar laifin ta ne alalun kuma ba laifin ta bane sai za akwai wani sarki daga cikin sarkin Larabawa da yana da mata sama da guda sai zama to daya daga cikin su yaranta gabaki da mata ne sai ya fiji da ita ya kaura ki masa ma gabaki da baya ma zuwa daki ta kuma kullun sai da yaje dakunan kishoyin ta amma baya zuwa daki ba saboda kawai ta aiki yara mata sai wata rana ya zo wucewa zai wuce ta gidanta fa ya je gidan kishiyanta sai ya ji ta tana wasa da yarta tana waka yarin tana rawa sai take cewa mali abi hamzata la yatina yace ma tana cewa mali abi hamzata la yatina yadhallu fi baiti alladhi yalina gaddana alla nalida banina sai wallahi ma zaka fi aidina wa inna ma akhadna ma utina sai me yasa mun baba hamza da baya zuwa wurin mu kullu kuma yana nan tara yana zuwa daki da yake kusa da mu daki kishoyin ta ba amma bai shiga dakin ta ba sai sai gaddana alla nalida albanina yana fishi saboda mu ba mu aiki yara maza ba sai sallahi ma zaka fi aidina wallahi wannan mun ba hannun mu yake ba wa inna ma akhadna ma utina mun karba abinda aka ba mu ne ko wa ga bane abinda ka sa mu da shine ta mayar maka to raka in ma akwai wanda za a dan laifin shi laifin miji ne kamata ka ina ga magana shi wannan sarkin da yaji wannan magana sai abu ya shiga kokonan sa sai da ya shiga dakin ta ya je sun bace ta ya ba ta hakuri saboda haka bai kamata mutum ya yi fishi da matansa saboda ba ta haifi maza ba ina ba ta magana ina malaki wa min yumnil mar'a kalman wa min yumnil mar'a me ma ake nufi da yumnil mar'a sai ce ai min barakatiha al yumn shine albaraka ina ba ta magana ai daga albarkacin ta wa alamatu sa'adatiha da kuma alaman da ke nuna rabonta fi duniyaha cikin duniyar ta kabla al akhirah kafin lahiran ta shine ta fara haifan mace kafin ta haifi namiji daga nan kuma sai malam yace annasu arba'atu aqsam malaki mutane sun rabu gida hudu mutane sun rabu kashi hudu qala ishaq bin bishr ishaq bin bishr yana cewa nazalat hadhihi al aya fil anbiya thumma ammat wannan aya da muka karanta a balillahi mulku samawati wal ard yace wannan aya ta sauka ne game da annabawa sannan kuma ta game mutane gabaki daya sai yace Lut, annabi Lut, Abu al-Banat, lam yulad lahu zakar. Yace annabi Lut shine baban yara mata, ba haifa masa namiji ba. Kuma annabi Allah ne. Haka kuma ya kare rayuwarsa gabaki daya ba shi da namiji. Yaransa gabaki daya mata ne. Yace wa Ibrahim, shi kuma annabi Ibrahim, Abu al-Aulad, shi kuma baban yara maza ne. Lam yulad lahu unsa, ba haifa masa mace ba. Annabi Ibrahim haka ya kare rayuwarsa ba shi da ɗaya mace kuma bai damu ba yace wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wuri da lahu as-sinfan shi kuma na Muhammad ai fa masa ko wani bangare guda biyu da maza da mata yana da su yace wa Yahya bin Zakariya Akil shi kuma Annabi Yahya bin Zakariya Akil bakarare ne baya ya haihuwa saboda haka mallam yake cewa wannan ayan ta sauka ne game da annabawa to ka ya habu liman yashau inasan wannan irin so annabi Lut kenan wa ya habu liman yashau dukur irin so annabi Ibrahim kenan aw yuzawjuhum dhukrana wa inatha irin so annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan wa ya ja'alu man yashau aqima mala ibada misali cewa annabi Yahya bin Zakariya aqim wannan magana da mala yayi cewa annabi Yahya bakarare ne mala ya gina wannan magana ne a bisa ga fasaran da wasu malamai suka yi game da kwarin Allah subhanahu wataala cikin suratul Ali Imran inda Allah subhanahu wataala yake cewa lokacin da Annabi Zakariya ya roki Allah Allah ya bashi zuriya tayyiba dan ne shi ne annace hunalika da'a Zakariya qala rabbi habli min ladunka zuriyatan tayyiba innaka antas sami'ud du'a sai menene ne annace inna sawala rubumin wala ta inna allaha yubashshiruka bi kalimatin inna allaha yubashshiruka ne bi inna la yubashshiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah ko haka bane sai yace wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin allati inna Allah yubashshiruka bi yahya Allah subhanahu wa ta'ala yana maka bushara annabi yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah zai zama to mai gaskantawa da wani kalma daga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah yace Allah ya cigaba da sifanta annabi yahya yace wa sayyidan zai zama to shugaba wa hasuran zai zama to sarkake wa nabiyyan kuma zai zama to annabi min as-salihin daga cikin salih kalman hasur shine wasu malamai suka fassara cewa hasur shine mutumin da baya iya haihuwa ina fata mun gane haka wasu malamai suka fassara wannan kalman hasur mutumin da baya haihuwa wasu ma suka ce mutumin da ba zakari sa dan karami ne haka ba zai iya tare da mace ba ina fata mun gane wasu suka ce mutumin ne shine mutumin da ba shi da shahawa ga baki da dan eh maganganun irin wannan to akan wannan fassara shine malam ya gina wannan magana kan cewa annabi yahya aqim ne inda Allah ya sifanta shi da hasul to amma kuma wasu malamai ba su yarda da wannan fassara ba ina fata mun gane irin su buna kafir a cikin tafsirin sa yace da ya kamata a fassara wannan aya da irin wadannan fassarori ba saboda me Allah subhanahu wataala ya ambaci wadannan sifofi ne domin ya yadi annabi yahya ko ba ku bane Allah subhanahu wataala yana yabonsa ne shi yasa ya sifanta shi da musaddiqan bi kalimatin min Allah ya sifanta shi da sayyi sannan ya sifanta shi da hasur da annabi min as-salihin to idan aka ce mutum baya iya saduwa da mace wannan yabo ne ko kuma nakasu wannan nakasa ne ina fata mun gane wannan nakasa wannan ba yabo bane to shi yasa yake cewa bai kamata a fassara wannan aya da haka ba sai dai a fassara shi da cewa mutum ne mai cikakken lafiya wanda yake da sha'awa amma kuma saboda imaninsa ya iya kame kansa ya yi misanci aure ma saboda ya shagaltu da bauta ina fata ma wannan shine yabo amma a ce mutum kwata-kwata ba shi da azzakari ko kuma ba ya iya saduwa da mace wannan ba yabo bane wannan nakasa ne ina fata mun gane bisa ga wannan magana ba zai yi musifan ta annabi ya cewa akin bane tunda ba za mu tabbatar ba annabi ya har yayi rayuwarsa ya mutu bai aure ba aslan ina fata mun gane saboda ba za mu iya cewa baya haihuwa ba tunda asali bai aure ba kuma da Allah ya sifanta shi da haso ba na kasa bane yabo ne gare shi yana da sha'awa amma kuma saboda girman imanin sa da shagaltuwa da ibada sai ya nisanci aure ma gabaki da ina fata mun fahimci wannan now bai malai ci gaba da fassara ayar sai yace at-tazwij fil aya da Allah yace aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha mene mana at-tazwij anan yace aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha yace huwa al-jam'u bayna al-banin wal banat mana Allah ya hada ma mutum ya jama'a maka tsakanin yara maza da mata na so da ka ala kulli hal wato yara samu yara ne'ima ce daga Allah subhanahu wa ta'ala tayyib na sai darasi na gaba malai sai al-auladu zinatun wa fitna yara ado ne haka ma kuma fitina ne da mutum malace al auladu zina yara ado ne da mutum ko min dukiyar mutum idan ba shi da yara zai ji cewa nemo misa bai tsaci ba ko ba haka bane saboda haka ado ne ga mutum qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa المال والبنون زينة الحياة الدنيا اللي يجي دوكيا سيارة أدوني نرى يون دنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك أما كما أيكا قري ودن تسكي ونزوة سنع الباقيات الصالحات أيكا قري ما سو ونزوة خير عند ربك سنفي الخير أولي أبنجدك ثوابا سنفي الخير غلادة wa khairun amala sun fi alkhairi ga buri shi yayi buri ya samu ayyuka na alkhairi masu wanzuwa wannan shi yake alkhairi akan dukiya ko kuma tara yara albasiyatus salihat addana dama sun fassara ne ajin da ayyukan alkhairi masu wanzuwa da cewa shine fadin mutum subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah saboda kai yana da kyau musu ya dawoma akan wannan zikirin kullum da ke dinga yawaita wannan zikirin yana da kyau sai babban alkhairi ne aikin kore ne mai wanzuwa kullum ina yawan cewa mutane abinda yafi sauki a cikin ibadoji gabaki daya shine zikiri shine kuma yafi lada shine ibadan da Allah subhanahu wataala ya umurce mu da mu yawaita shi duk sanda Allah subhanahu wataala ya tashi magana akan zikira cikin alqur'ani saka ji yace ayi shi da yawa wa zaki inna allaha kabiran wa zakirat ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseeran duk sanda Allah subhanahu wataala ya ambaci zikira saka ji yace kayi shi da yawa saboda zikiri shine ibadan da baya bukata sai kai alwala shine ibadan da baya bukata sai kana cikin masallaci baya bukata sai ka fuskanci alqibla baya bukatan komai kawai ka harraka bakinka kawai ka motsa da bakinka ka zikka ambaci Allah subhanahu wataala kana zama a shagonka kana zama a ofishinka kana tukan mashidinka kana tukan motanka kana tafiya a hanya duk inda kake ka shagaltu da zikirin Allah subhanahu wataala shi yasa da wani sahabi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da man shawaran sa manzo ya ce masa me ce la yazalu lisanuka rasban bi zikrillah harshenka kada ya gushe yana danye da zikirin Allah subhanahu wataala kullu kana cikin zikiri wannan shine zai zama maka albaqiyatu salihat wannan yafi dukiya da tarin yara wa qala ta'ala Allah subhanahu wataala kuma yana cewa zujjina linnas hubbu shahawat Allah ya ce an kawata ma mutane sun shawowi minan nisa na daga mata wal bani da kuma yara saboda haka ala kulli hal samu yara zina ce ado ce ga mutum duk sanda mutum ya tara dukiya da gidaje da motoci da menene da mukamai in dai ba shi da yara sai ka gani cewa yana gani cewa rayuwarsa ba ta cika ba ko haka samu yara nima ce kuma ado ce ga mutum sai malam kuma ta al-auladu fitna yara kuma fitina ce ga mutum jarabawa ce ga mutum a rayuwarsa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innama amwalukum wa auladukum fitna Allah ya ce lallai dukiyanku da yaranku fitina ne gare ku jarabawa ne gare ku wallahu indahu ajrun azim amma kuma Allah subhanahu wa ta'ala a wurinsa akwai lada mai girma sai ba da misali yanda yara ke iya wato fitina mutum mala yace bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar ayayin da manzo rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake kan minbari yahkum yana khutba wata rana a masallacin sa yana kan minbari yana khutba ga sahabbai na yace iz aqbala al-hasan wal-husayn sai gashi jikokin sa al-hasan da husayn sun fuskanto sun zo yamshiyan suna tafiya wa yata'a turan kuma suna faduwa karanan yara ne ai musu kulliya ai musu wanka ai musu kulliya suna tafiya suna faduwa ma a cikin tafiyan su yace alaihima qamisan ahmaran sun saka kaya riga jajjaye guda biyu ko ne da rigan saja da yasa fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallam yana kan minbari da ya gansu sai ya sauka daga kan minbari fahamalahuma sai ya dauke su kuma kala sai manzo da yace sadaqallah hakika Allah ya faɗi gaskiya Allah yace innama amwalukum wa auladukum fitna Allah yace lallai dukiyanku da kuma yaranku fitna ne manzo da yace ra'aitu hazain al-gulamain naga wadannan yara guda biyu yamshiyan suna tafiya wa ya ta'atara kuma suna faduwa ke falam asbir sai na kasa hakuri hatta nazaltu wa hamaltu ma sai da nan sauka har na dauke su sun dauke masa hankali sun ba shi sha'awa sai da ya sauka ya dauke su to haka wannan misali ne karamin misali ne yanda yara suke iya wato su shiga su saka ta da mutum daga ibadansa sai mala yace rawahu abu dawud wannan hadisin abu dawud ne rawaito shi yace qad yushgil al-abna al-walidain an ta'ati Allah malaka hakika yara suna iya shagaltar da iyayensu daga bauta ga Allah daga biyayyan Allah qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum allati yakuna kai imani kada ku bar dukiyanku wala auladukum haka kuma yaranku su shagaltar da ku an zikrillah daga ambaton Allah kada ku bar dukiyanku da yaranku su shagaltar da ku daga ambaton Allah Allah ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan fa ulaika humul khasirun wadan sune masu khasara wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kuna da kuka yi imani inna min azwajikum lalle daga cikin mata yanku wa auladikum da kuma yaranku aduwan lakum daga cikin su akwai makiyi gare ku fahdharuhum to daga ku kiyaye su saboda haka suna iya zamanto makiyi gare ka a yayin da suka hana ka bauta Allah subhanahu wa ta'ala ko rasul za su hana ka samu aljanna wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma manzo sallallahu yana cewa al auladu majbanatun mabkhalatun yara suna iya zamanto majbanatun mabkhalatun menene ma'anar wannan kalmomin guda biyu mallan ya fassara mana yace majbanatun me ma'ana haka ay ya khafu min al jihad khashiyat al maut wato mutum da aka sifanta shi da majbana shine mutum da yake ji tsoron jihad ko ne yana ji tsoron mutuwa ina fata mun gane yace wa mabkhalatun da aka sifanta mutum da mabkhalatun me yake nufi haka shine yace yamtani'u an sadaqa shine mutumin da yake kin yin sadaka min ajrin infaq ala asfali saboda yana so ya ciyar da dukiyarsa akan yaransa to duk sanda mutum ya zama so haka to ya zama yayi khasara a ce mutum yana tsoro ya fita jihadi saboda baya so ya je mutum yana tunanin na mutum yanzu na wa zai kula da yara na ko kuma a neme ka ka kawo sadaka ana bukata a gina masallaci ana bukata a ce wannan litafi yanzu na arabu ma mutane so amfana kai maka amfana kace kai wannan gudin fa babu tafiya a gida dole sai na fara tafiya a gida tukunna to duk sanda mutum ya zama to haka yana rowa daga yaciyar akan addini saboda iyalinsa saboda matansa ko yaransa to ya zama to mabkhalatu kamar da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ci fantashi ina fata mun gane saboda haka da haka shine yaran mutum da dukiyarsa za su zama to fitina gare shi da ya zama to baya iya ciyar da su ya sarrafa su akan abin da ya shafi wato aikin alkhairi aikin bauta ina fata mun gane wannan mu karanta wanda gaba sai mu tsaya inda lokaci ya kusa kuma lati du'aul anbiya was salihin fi dhurriya mana yace annabawa da salihai sun yi addu'a na neman zuriya zai ba mu misali daga cikin addu'o'in su yace da'al anbiya yace du'aul anbiya daga cikin addu'o'in annabawa akwai du'aul zakariya akwai addu'a annabi zakariya qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yace game da annabi zakariya yace hunalika da'a zakariya a wannan lokacin sai annabi zakariya ya kira ubangiji sa da'a zakariya rabbahu qala annabi zakariya yace rabbi hadli min ladunka zurriyatan tayyiba ya kai Allah ka bani daga wurinka zurriya mai kyau innaka sami'u du'a lalle kai mai jin addu'a ne mai amsa addu'a ne wannan daga cikin addu'o'i da annabi zakariya yayi haka nan kuma daga cikin addu'o'i sa akwai addu'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya fada mana a cikin suratul anbiya inda yake cewa rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin wannan shi ma daga cikin addu'a da annabi zakariya yayi sannan kuma yake wa min du'a'i salihin daga cikin addu'a mutanen kirki shine mai fara ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun bayan Allah nagari suna cewa su ne waɗanda suke cewa rabbana ya kai ubangijinmu hablana ka ba mu ka kyautar mana min azwajina daga cikin wato matayenmu wa zuriyatina da kuma zuriyarmu qurrata ayun waɗanda za su zama to wato sanyin idanunmu waɗanda za mu kalle su mu ma mu ji daɗi ba wai yaran da za ka kalle su kai ma kai nadama ya haka ina ajiye wannan yaro Allah ya raba mu da irin wannan waja'alna lil muttaqina imama kuma ka sanya mu zaman to limamai ga masu takawa wannan na cikin addu'o'i da bayin Allah nagari suke yi domin neman zuriya mai kyau daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk wanda yake so yayi aure ko kuma bayan mutum yayi aure ya kamata ya kula da irin wadannan addu'o'in roki Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zuriya mai kyau ina fata mun gane za mu tsaya nan insha Allah ta'ala saboda masu tambaya abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan sa da kuma kai kuskure Allah ya yafi mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da kuma su tambaya sai mu amsa kafin ayi sallah kuma kana da karin bayani mutum na kaga da ba gwamnati tambaya ايوه والله ما ده وانا عايز ma'ana wa in ta'fu na kuka yafi wa tasfahu kuka shi ma ya biya ne al-afafa wa tasfahu mene ne wa in ta'fu wa tasfahu wa tasfiru kuma kuka gafara masa gafarta musu fa inna allaha ghafurun allah subhanahu wa ta'ala ne yawan gafara ne kuma mai yawan rahma abinda ayat take nufi ma'ana kada mutum ya tunani tunda an ce maka daga cikin yaranka da matanka akwai maki gare ka kai ma kai musu mu'amalan maki ina wata mun gane a'a ko me za su yi maka kai hakuri ka jajirce ka dage wajen kokarin tarbiyantar da su wajen dawo da su zuwa kan hanyar Allah subhanahu wataala ko me suka yi maka idan ka yafe musu to Allah subhanahu wataala shi ma zai yafe maka shi yasa Allah ya rubuta ayan da cewa inna allaha ghafurur rahim yanda ka yafe musu akan kurakuran su kai ma Allah subhanahu wataala zai yafe maka akan kurakuran ka ina wata mun gane wannan shi ma'ana ayan aiwa ya kuna kuka imani ga kuba na da turanci mana all you who believe don't allow your wealth and your children you understand to distract you from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala okay ka kuba su shagal sadako don't allow them to distract you all right to become busy with them you forget Allah subhanahu wa ta'ala don't allow that okay now na mabkhalatu mabkhalan shine mirowa ina fata mun gane mirowa shi yasa mallan ya fassara shi nan yace yamtani'u an sadaka shine mutum da zai ki yayi sadaka min ajli al-infaq ala atfali saboda ciyarwa akan yaransa ina fata mun gane na tabbas tambaye mai kyau wallahi tambaye mai kyau yayi dan ni kana na so in karasa wannan bayani sai kuma na shiga su kuma na shiga wannan karatu haka ne abinda ake bukata daga mutum shine ya fara ciyar da iyalansa ina fata mun gane abinda yafi shine mutum ya fara ciyar da iyalansa sannan kuma abinda yayi kari akan haka to ka ciyar da shi akan abinda ya shafi addinin Allah subhanahu wataala bai kamata ka bar iyali ka cikin yunwa kace zaka je kai sadaka waje ba saboda ciyar da su shi ma sadaka ne ga wanda ya nufi haka ina wanda mun gane sai da niyya shine zai zama motsa sadaka amma wanda yake yi amma sai al'ada kawai to ba lalle bane ya samu ladan to dole mutum ya sa aniyansa yana ciyar da iyalinsa ne saboda mai umurni daga Allah subhanahu wataala kuma yana fatan samu lada to a haka sai zama to ya samu lada akai ina wanda mun gane no mai digawa ne gidan ni adaliya ne sun tsaya a cikin ma ba miya shine yanda nayi bayani ka fara wadatar da su a gida to amma ba wai ana da nace a wadatar da su a gida ba wai ka ce sai kai musu komai ba har da kari ba ina fata mun gane misali ka sayo musu abinci da suke bukata ina fata mun gane ka so musu kayan sawa ka kuma ba su wurin zama ko mi na gida akwai daidai gurgudu ina fata mun gane daidai gurgudu kamar Allah subhanahu wataala yake cewa mutum ya ciyar daga liyufik zu sa'atin min sa'atihi wa man qadara alayhi rizqu falyufik min ma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha to ga mutum ya ciyar gurgudun abin da yake da shi ina fata mun gane sannan kuma abin da yake kare akan haka sai ka ciyar a waje to amma misali yanzu nan kaga idan kana da kudi misali ana bukata a gina masallaci ina fata mun gane ana bukata a gina masallaci kana da kudi da zaka bada a gina masallacin da shi iyalin ka su ce maka ai motar da take amfani da shi ko huwa ce kana bukata a canza mata mota to yanzu wanne zaka yi kaga gara ka doki wannan kudi ka je ka ciyar a masallaci ba wai ka je ka canza mata mota ba saboda ne motar da take amfani da ita ya ishe ka in an samu wani kudin a canza mata mota amma gara ka samu wannan ladan kada wannan ladan ya wuce ka wannan shine zai amfani ka a lahira ba motar da zaka canza mata ba dai zan kuma da ba da mata wannan ina fata mun gane wannan shine abin da ake nufi na'am akwai hadisi haka manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ala jariyatain aw salat hatta tabluga ina fata mun gane wanda ya dauki nauyi mata yara mata guda biyu ko kuma uku har suka ballaga hadisi ya zo da ruwaya daban daban a wata ruwaya yace wa ahsana ilayhinna ya kyautata musu ina fata mun gane yace jaa yawmal qiyama ana wa huwa ka hatai da irin wannan mutum zai zo a ran tashi kiyama ni da shi zamu zama to haka a cikin gidan aljanna ina fata mun gane wannan ya inganta amma a ce za a nuna maka gidan sa na aljanna to anan duniya ne wannan ba za wannan ewa a gobe tabara nan ya ku malshi na duniya ne nas hubbu shahwa shahwat an wato an kawata an zayyana an sa ado ga mutane so shawori abubuwa na shawa ko wanda adam yana son abubuwa na shawa a cikin wannan ayan Allah kuma ya ambaci abubuwa da dama da mutum yake shawon su daga ciki yake akwai mata kowa yana shawon mata kyawawa ko ba haka bane wal banin wal qanatir al muqantara min al zahab wal fidda wal khayl al musawwama zuwa karshen aya daga ciki ga karshen me zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul thawab saboda haka wannan abubuwa ne na shawa da mutum muna mutum yana so ina fata mun gane ku dinga hakuri da Hausa ku sanin ba wace bane sai a hakuri sai a hankali wallahi ai sabar ne wa na'am na'am abunda mutum ya ciyar na alkhairi ga iyayensa wannan baya nuna yana nuna cewa mutum ya ciyar da iyayensa matuƙa ba su da shi wajibi ne akan ka yana daga cikin birrul walidai ina fata mun gane yana cikin birrul walidai mutum ya ciyar da dukiyarsa akan iyayensa ban a addinin musulunci uba yana da dama ya doki komai a cikin dukiyar dansa ina fata mun gane ko da manzo Allah ya cewa da wani sahabi yace anta wa maluka li abi da kai da dukiyarka duk mallakar babanka ne ina fata mun gane saboda ya kamata mutum ya fifita ya yi kokari ya ciyar da iyayensa wannan haƙƙin su ne akan sa matuka ba su da wadata na kansu ina fata mun gane ita ne master fitter center ina fata mun gane za mu kai insha Allah ko kana ba ni
kuma ba mun tuyi Allah ta kana da sai mu san ba ku san baya kuma yanzu ha abuta mana yanzu 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 الأولاد نعمة من الله وحبة منه ترتشن قفا الناس أربع مقتاد ما لن يكاو مثلا إسحاق في المشي يجي هذا لك آبي آية في الأنبياء ثم أمك sai kawo batun annabi lokacin abul balati lam yulad lahu zakaru ya kawo batun annabi babaji abul auladi lam yulad lahu unsa sai kawo magana da sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda lahu shimfani na karshe ya ce wa ya haya abul zakariya aqibi kaga sun wannan kafa ta gudu malam ya kawo ta kadiya ya kawo ta kadiya yace ashar عبد السلام بن عبد الله سليمان يا كفر فيه قوة يعني ذا ونن النبي الله زكريا عمد ايمي عدير من سبو دعاء قال له وعيد ازاي من بياني انا كيسي قال له يلا اكتب مخلق يا ابي بعد عليا ما نفع وعيد ازاي من بياني انا كيسي ابن نمال يبدا
طو اجمال ازاي بارالتا
وعليكم السلام بسم الله
بكيف هو يا جماعه